a kuma lokacin irin wannan za mu haɗu da malaminmu malam Ja'far Mahmud Adam domin ya gabatar mana da wannan littattafa mai taken sauran irin wanda da yawa da cikin ku sun san kamar ci gaba ne akan littattafa da ta gabata. Saboda haka abinda muke bukata da Allah a san saurara mana a rutu domin mu amfana da baki ɗaya, domin idan ya zama sun suna yin gidan suna su rutu ba za mu fahimci abin da malam zai gaya mana.
الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا إنا يمنى قيسوا تأدين المسلم في السلام عليكم ورحمة الله إنا فلنسجم هدورم أولا مريتينا a 28 Sha'ban shekara ta 1420 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, domin karasa abin da ya rage mana na lattar da muka faro tun waɗansu watanni da suka gabata a baya. Hausawa sun ce waiwaye adan tafiya, babu laifi in zana mana alƙaluman da suka gabata a cikin waccan lacca. A waccan lacca mun yi bayanin cewa a gurguje shi ɗan adam Ubangiji ta'ala ya halitta shi bisa ga ɓangarori guda biyu, ɓangaren abin da ya shafi ruhi da ɓangaren abin da ya shafi gangan jiki. Kuma ɗan adam yakan zama mai kamala yayin da ya samu kamala ta dukkan ɓangarorinsa guda biyu, ɓangaren da ya shafi ruhi da kuma gangan jikinsa. To a wancan lokaci mun kidanya waɗansu daga cikin al'amuran da ke sa ɗan adam ya samu kamala ta fuskar ruhi, ya samu kamala ta fuskar zuci, musamman kuma ƙyamaci. Muka kirga al'amura kamar guda 6-7. Na farko ta gane haƙƙin da ke kanta na mijinta, na biyu ta zama mai amana, sannan na uku ta zanto mai damuwa da ilimin addinin musulunci da kuma na rayuwa, sannan kuma na hudu ta zanto mai godiya ga mijinta dangane da dukkan wani kai kawo ko faɗi tashin da yake yi wajen ganin ya inganta rayuwarta ita da 'ya'yanta wala Allah ma hadda danginka. Sannan abu na gaba kuma ta zanto mai tausayi da jin kai game da shi miji din. Sannan abu na gaba muka ce kuma ta zanto ta dafushe ko ta sauƙaƙa kaifin kishinta. Ba mu iya cewa kada ku yi kishi gaba ɗaya, don wani abu ne da Allah ya halicci mace a kai, sai dai a ce a ɗan sassauta, a yi haƙuri a sassauta. To waɗannan al'amura su muka zana a wancan lokaci tare da bayanin su filla-filla. To kuma sai muka shiga kashi na biyu, shi ne ɓangaren kamala da ake so a samu ta zahiri game da 'ya mace. A wancan lokaci sai muka kidanya abu na farko da na biyu da na uku a gurguje. To su ne nake so yau in tashi a kansu. Mai yiwuwa in maimaita waɗansu zantukan da na yi da can, idan larurar zance ta sa ni in maimaita ɗin, mai yiwuwa kuma waɗansu al'amuran ya kasance sababbi sun shigo har kafin mu je inda za ku ji. Farko dai, kamala da ake bukata game da 'ya mace ta fuskar zahiri kamar yadda muka faɗa tun wancan lokaci, ta zanto mai tsafta, tsaftar jiki da tsaftar gidanta da tsaftar tufafi. Idan muka ce tsaftar jiki, wato ta zanto mai kulawa ƙwarai da gaske wajen gusar da datti a jikinta ta fuskar yin wanka akai-akai, da tsaftace haƙoranta, da gyara gashin kanta, da yawan aske gashin hamata akai-akai, da kuma yanke farce akai-akai, tare da bibitar dukkan wani wuri daga ka'ida da tukan taru, kamar wato ainihin gaban yatsun hannu da mahaɗar gwiwa da cinya, sannan kuma da abin da ya shafi hamata da sauransu. Hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yake cewa abu guda goma suna cikin tsarki. Za mu ji waɗannan al'amura, waɗansu sun shafi maza ne kadai, waɗansu kuma sun shafi mata, waɗansu kuma sun shafi duka. Abu na farko, ya zanto mutum na gajarta gashin bakinsa. Koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam game da ɗa namiji, ba wai ya aske gashin bakin gaba ɗaya ba, ba kuma ya bar shi ba, ba tare da tsaftacewa ba, a ya rage tsawonsa. Abu na biyu, ya zanto yana cika gemu, don gemu shi ne abinda Allah ya bambanta tsakanin ɗa namiji da ya mace da shi. Da zaran mutum ya zanto ya aske gemunsa gaba ɗaya, sai ya zanto a kowane ɓangare na yin kamanceceniya da mata tattare da shi. Abu na gaba, ya zanto yana aswaki. Kalmar aswak shi ne gusar da dattin haƙori, sawa'u mutum ya yi da itace ne, ko ya yi da man goge haƙori, ko ya sa ɗan yatsunsa ya kankare, ko ya sa tsumma, ko ya sa dukkan wani abu, daga al'ada zai iya gusar da dattin haƙori da shi. Sannan abu na gaba, ya zanto ainihin mai shaƙa ruwa akai-akai. Abinda ake nufi da shaƙa ruwa a nan gurin shi ne, saboda galibi a hanci wani lokaci akan samu waɗansu ƙwayar gashi wanda suke tara datti, ga namijin da baya kula ko matar da bata kula, sai ta ga ta zama kazama ba tare da ankara ba. Sannan abu na gaba, ta zanto mai aske farce. A cikin mata, musamman ko matasa, akwai waɗanda suke ɗaukan al'adar Turawa, musamman kuma in boko daga cikinsu, wanda suke ganin cewa barin gashi a jiki, a wato ainihin barin farce a yatsa, kamar wani ado ne, ko wayewar kai, ko ci gaba, to wannan saba ma addinin musulunci ne, kuma saba wa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Abinda ake bukata, ki rinka yawan wato ainihin yanke faratinki, don saboda kasu cutar da ke, kuma kasu cutar da mijinki. Akwai kai kawo da cuɗanya da juna tsakaninki da mijinki, akwai kai kawo da cuɗanya da juna tsakaninki da ɗanki, wajen yi masa wanka, wajen tsaftace shi, wajen gyara jikinsa. Idan har akwai farce tattare da ke, wato ba kya gyarawa, sai ki kin ji masa ciwo ba tare da niyya ba. Sannan kuma abu na gaba, ya kasance cewa wato ainihin ana kulawa da aske gashin hamata. Sannan abu na gaba kuma, ya kasance ana kulawa wajen aske gashi na gaba. Abu na gaba kuma, ya zanto cewa ana yin wanka a kankari. Waɗannan ababai, haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya lissafta su cikin hadisi. To abinda ya shafi yanke farce, da yanke ko aske gashin hamata, da kuma aske gashin da ya shafi gaba, ana son Allah kalli duk sakacin mutum cikin kowane kwana 40 ya kasance yayi wannan. A iya samun bambanci tsakanin wani da wani, ko wance zuwa wance, don wani yadda yawan gashi ke yawan fitowa a jikinsa ya sha bamban da na wani, haka wani yadda farcensa ke yawan tofo da wuri ya sha bamban da na wani. To don saboda haka, amma dai mafi karanci ko mafi tsawon lokacin da mutum zai yi ba tare da ya tsaftace waɗannan wuri ba, kwana 40, wato shi ne ratan lokacin da ya kamata ya bari a tsakaninsu da juna. Wannan hadisi Imam Muslim ya ruwaito shi. Sannan abu na gaba shi ne tsaftar abin da ya shafi gida, kamar yadda muka faɗa tun wancan lokaci. Wannan ya shafi tsaftace ɗakinki, ki rinka kula kada yanan gizo-gizo ya cika ɗakinki, ko falonki, ko ɗakin mijinki, ko falon mijinki, ko ɗakin kwanan yaranki, in har akwai wadatar ɗakuna a gidanki da ya kai wannan matsayi. Sannan kuma da kulawa da kicin, akwai waɗansu daga cikin ku inda za a leka kitchen din su wurin da ake dafa abinci mutum ba zai iya haɗe yawo ba, ga yanan gizo-gizo, ga bakin hayaki, ga datti, ga annakiya, ga kowane irin abu wanda bai dace ba. Inda za ka je ka kai idanka wajen kafin a dafa ma abinci kila ba za ka yi daga ci abincin ba, to wannan ko alama bai dace ba ga ɗaya mace wanda take neman matsayi a wurin mijinta, sannan kuma da tsaftace abin da ya shafi banɗaki. Dukan waɗannan al'amura ana buƙatar su game da ɗaya mace. Mace mai hankali da basira ita ce wadda ko da wani lokaci take yin yunƙuri wajen ado daga ta jawo hankalin mijinta zuwa gare ta. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga wata mace a cikin ado, wato ba a waje bane ba, ya je ziyara kamar gidan da take ba tare da san manzon Allah na zuwa ba, shi ko ba tare da ya san zai fi karo da ita ba, sai ya ganta daidai lokacin ta yi ado matuƙa ƙwarai da gaske. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake mamakin halin da suke ciki, sai tace ya rasulullah innal mar'ata idza lam tatazayyan li zawjiha fasalat indahu. Tace haba manzon Allah, ai kyamace idan ba ta yi ado domin mijinta ba sai kimarta da mutuncinta ya ragu a wurin ɗa namijin. Wannan hadisi ne ingantacce. Sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa wata rana ya shiga ɗakin Aisha, yaga ta yi ado mai ban mamaki ƙwarai da gaske, ta samu zobe na azurfa ta sa a hannunta ta yi kaza ta yi kaza. Sai manzon Allah ya so ya tsokane ta ya ce ma hazihi ya Aisha, me nake ganin yau, kai ka ce an kawo wata sabuwar amarya gashi da cewa ko mun daɗe ana tare. Sai Aisha ta ce sana'atuhunna atazayyanu laka ya rasulullah, ta ce na yi haka ne kawai don in ga dai na kai muƙura wajen yi maka ado ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisi Imam Abu Dawud da Imam Al-Bahaki duk sun rawaito shi. To kaga irin wannan darasin ake bukata ya mace ta dauka dangane da wannan bangare. Sannan kuma duk zai shiga cikin wannan babi game da ya mace abinda ya tafi kula da abinci. Kula da abinci ba wai tsaftace kadai ba, a'a gwaninta wajen abinci. Akwai matan da ba su iya girki ba kuma su sa miji kunya bayan ya riga yayi baki, baki sun zo masa daga wani gari ya gayyace su aje a ci abinci a gidansa, duk wanda ya loma ɗaya ko biyu sai ce alhamdulillah, ya yi alhamdulillah ya ce ba cewa ya koshi ba, saboda mai ba za a iya ci ba, ita ba ta iya girki ba. Akwai ko matan da su kullum salon girkin su iri ɗaya ne, ko da ko miji ya kawo kalar kayan abinci uku hudu biyar su dai ba su iya ba sai iri ɗaya, kullum tuwo za a yi miyar kuka, kai ka ce nassi ne cikin suratul baqara baya kankan ruwa. A al'adance da ma haka muke, in ma za a yi mata aure sai an sai mata langa guda biyu tuwo da miya, ma'ana ba wani abinci a duniya sai tuwo da miya. Ita ba za ta iya yin tunani ba ta sarrafa wannan abincin ta wata hanya daban wanda ba tuwo ba. Mace mai hankali da basira da ta san yadda za ta zauna da miji, ita ce take ta sa jadawali na musamman, za ta yi ta harshe na yin abinci, yau na yi kaza da rana, da daddare kuma zan yi kaza, to lalle gobe in canja in yi kaza, jibi kuma in canja in yi kaza, an kwana biyu ban yi kaza ba. Amma wata tana nan babu ruwanta, kullum tuwo miyar kuka, babu canji. Duk yadda ka kawo kayan tefa ne, ka kawo doya, ka kawo makaroni, ka kawo wane ne, ka kawo menene, haka nan dai tuwo da miya ba canji. Wannan kenan. Akwai kuma kashi na biyu waɗanda su ila za su yi abincin kuma za su yi kala-kala, amma inda tsiyarsu take latti ba za su yi da wuri ba, za a zauna a yi ta hira a can take, sai ya rage saura minti 40 ko minti 30 a bukaci abinci sai ta tashi ta babbaka maka shi. Irin abincin nan dai an gama masifaffe, kar ka yi masifa, gashi an gama, ba wai daɗi gare shi ba, an dai gama. Akwai matan da suke irin wannan, da yawa daga cikin maza za ka ji suna kuka da irin waɗannan matan. Su ko alama wannan ba basira ba ce, ba kuma sanin ya kamata ba ne. Kamata ki tsara lokacinki, kuna tare da miji shekara ɗaya kuka yi sai kin gane wani lokuta ne yake cin abinci, inda safe ne kin sanya shi ne lokacin karin kumallon sa, inda rana ne haka, inda daddare ne haka. Dan haka sai ki tsara lokacin ki kafin ya bukaci abinci da awa ɗaya kin riga kin gama abincin, sannan kuma kin riga kin tsaftace jikinki, kin gyara jikinki, kuma ki zo ki yi abubuwan da Malam Ibrahim Salisu ya faɗa miki shekaran jiya, wanda ni ba zan iya faɗa ba, amma sai ki idan kin gama da wuri kenan. To ita bata gama da wuri ma ballanta na ta yi wannan, kaga babu yanda za a iya samun abin da sauransu. Kuma ba girman kai ba bayar da kai bane ba, abin da baki iya bane girki, ki tambayi ƴar uwar ki, ki tambayi kinki, ki tambayi makwabci riki, ki tambayi wanda ko da kin tsaya shekaru, da Allah wanke rannan ku na zo gidanki na ga kina kaza, wai yaya ake yi dai? Kullun ya zanto kina da tafannuni wajen yin girki, har ma in ki miji wani lokaci ya kawo wani abu guda daya, ke za ki rika ba da shawara, bai zai hana a sayo kaza inda hali? Mai gida a sayo kaza ma dai, idan aka yi maka kaza yau kuma gobe ba sai a yi maka kaza ba? To dukkan irin waɗannan al'amura sukan taimaka ƙwarai da gaske wajen shi namiji ya ji daɗin kasancewa tare da matarsa. A takaitan takaitawa abin da nake so in ce muku, tsafta abu ne mai matuƙar muhimmanci. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da tsafta. Addinin musulunci kuma addini ne na tsafta. Don haka aka shar'anta mana yin wankan janaba, aka shar'anta mana wankan janaba, aka shar'anta mana wankan juma'a, aka shar'anta mana wankan idi, aka shar'anta mana alwala har sau biyar a yini idan mutum zai salloli guda biyar. Aka shar'anta mana al'amura da dama, mustahabbancin sanya turare, mustahabbancin kunna turaren wuta, da sauran al'amura da dama wanda ke nuna addinin musulunci addini ne wanda yake cike da tsafta. Sannan abu na biyu, mace ta zanto mai cikakken yancin tunani wa kanta, ba ta jiran wata ta zo ta yi mata siftar yaya za ta gudanar da gidanta, ba ta jiran kawa ta zo ta tsara mata yadda za ta yi. Babu laifi ki shawara, amma ya kasance kina da wani bangare na cin gashin kai ta fuskar tunani. Kar ya zanto kullum komai ba za ki iya ba sai kawayenki sun tsara miki, ko kuma komai ba za ki iya ba sai kakanninki wanda suka girme ki da shekaru sattun sun tsara miki. Sun wuce wani zamani irin nasu, yanzu ke kina cikin wani zamani irin naki. Mazan wancan lokacin kina sun sha bamban da na yanzu cikin ababen da suke bukata. Tsarin rayuwar ya canja, to amma wai sai a zo a rinka yi miki imla'i daga gida, kin ga namiji ba a nuna masa soyayya, namiji sai ana tsaure fuska. Duk wanda sayar da miji uba to za ta mutu marainiya, shi ne duk hudubar da kuke wa juna galibi. Ko ana son ka sha ɗan rinka fuffuzgewa ana ɓatare ana shan kunu, bayan kuma ƙarya ne ana son ka ɗin, amma sha ɗan rinka ɓatare ana ɗaɗɗaure fuska ana ɗaɗɗauke kai. To ki zanto mai wa kanki tunani, ki zanto cewa kina jin cewa kin girma daga lokacin da aka yi miki aure, ko in takaice miki daga lokacin da kika fara yin al'ada, daidai kike da irin shekara 100 a duniya, abinda duk shari'ar musulunci ta wajabta kan irin shekara 100 ke mata wajabta miki, abinda ta haramta kanta ke mata haramta miki daga lokacin da kika fara al'ada, ko da ba a yi miki aure ba. Wato wannan sai ya baki wani bangare na jin cewa ashe fa mun girma, ashe na girma, ni yanzu ba irin kankanuwa bace ba, ki rinka jin kin girma. Amma galibi waɗansu suna gidan miji kuma ba sa jin sun girma, shi yasa sai miji ya raina hankalinki da tunaninki, dan ya ga tunaninki har yanzu na ƙananan yara ne, tunaninki na ƙananan yara ne. Kina zaune a gida kin kai matsayinki zama uwa, abokiyar shawara, abokiyar zaman tare tsakaninki da miji, tattauna matsalolin rayuwa da suka shafi addini, suka shafi siyasa, suka shafi zamantakewar jama'a, amma har yanzu kamar in kin tuno kannanki a gida zaki kuka. To ya kamata ya kasance mace tana da yanci na tunani wa kanta, don wannan zai ba ta dama ta zanto mataimakiya ga mijinta, kamar yadda na buga muku misali da Ummu Salma, irin shawarwari ko shawarar da ta bai wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda bayani ya gabata. Sannan abu na uku a wannan babi, hidimar da ta shafi cikin gida. Idan aka ce hidima da ta shafi cikin gida, musamman abin da ya shafi girki da tsaftace ɗakin miji ɗin da shi kansa, me yasa na ware wannan daban? Saboda akwai karantarwa a cikin waɗansu littattafai da fatawa daga bakin waɗansu malumma da suke cewa ba tilis bane ku yi girki, mustahabi ne.
haka waɗansu malamai suka faɗa, kuma kun haddace wannan fatawar da ƙarfi, kuna ganin in kun yi girki a gida ma ihsani kuka yi, ai ba dole bane ba. To a gaskiyar al'amari, zance mafi inganci cikin zantukan maluma shi girki din nan tilas ne. Dukkan wata hidima da ta shafi cikin gida, girki, tsaftace ɗakin miji, tsaftace kanki, shara kan kari, kula da komai, wannan tilas ne a kanki kamace, ba wai mustahabi bane ko ihsani. Idan baki ba, Ubangiji ta'ala na bin shi bashin ya dora miki wajibi kin ki. Me ke nuna wajibcin haka? Hadisi ya tabbata cikin sahih Bukhari da Muslim. Fatima yar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo gida wajen Annabi, ta kawo masa kuka. Kukan me? Kukan hannunta duk yayi kanta, yayi faso, ya tsantsage saboda yawan nika da take yi a gidan miji. Ta zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam dan a samu mai yi mata hidima a bata, bawa mace ko namiji wanda za su dan rika taimaka mata aikin gida. Sai bata yi sa'a Annabi na gida ba, sai ta samu Aisha, ta bai ma Aisha labari cewa ga sakona idan babana ya dawo. Ta tashi ta tafi. Da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo, sai aka bashi labari cewa ga abin da Fatima ta zo nema. Sai Annabi ya tashi ya bi ta, bai ce a aika mata ta zo na dawo ba, sai ya tashi ya bi ta har gidan mijinta dan a nuna mustahabi ne ko abu ne mai kyau uba ya kasance dan ya je gidan yansa, ba laifi ba, Allah da kalli jaizi ne, ba za a zarge shi ba, musamman kuma in ya je ne dan ya tarbiyyantar da ita kan wani abu. Lokacin da ya je gidan, sai ya tarar sun riga sun kwanta ita da mijinta, da ya sallama sai suka taki za su miƙe, sai ce ku tsaya inda kuke. Sai ya musu ishara da hannu, Ali bin Abi Talib ya nan, Fatima ta ja nan, sai ya zauna a tsakiyar. Yace naji kin je gida, ga abinda kike bukata, kina bukatan kaza, kina bukatan kaza, kina bukatan kaza. Shin ba zan sanar da ku ba wani al'amari mai matukar mahimmanci wanda ka fiye muku alherin ko biyu sama da in turo miki bawa da zai rinka miki hidima? Suka ce eh, ka sanar da mu. Sai manzo Allah ya ce duk lokacin da kuka zo kwanciya, ku yi subhanallahi 33, alhamdulillahi 33, Allahu akbar 34. Idan kuka yi wannan, ya fi muku alheri fiye da bawa da za a turo miki wanda zai zo ya rinka taya ki aikin gida, ko ya rinka miki sussuka, ko daka, ko tankade, ko nika, ko bakace, ko ma dukkan mai kike na gida. Ali bin Abi Talib ce tun daga wannan ranar ban taɓa mantawa da wannan addu'o'in da Annabi ya koya mana bayan mun zo kwanciya, sai na yi shi. Sai mai tambaya ya ce ko da ranar da aka yi yakin Siffin, Ali bin Abi Talib ce ko da ranar da aka yi yakin Siffin, wani yaki ne da aka yi mai tayar da hankali a lokacinsa, amma duk da tayar da hankali da zama na tsardar da ke cikin yaki, bai mantar da shi waɗancan addu'o'i masu tsada da sarkinsa ya sanar da shi ba, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To kaga a wannan hadisi abinda zamu karanta a ciki suna da yawa, amma wanda ya shafi abinda muke magana akai, Fatima tana nika kyar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi da kansa yake cewa Fatima wata tsoka ce daga jikina, ni ma tsoka ne daga jikinta, abinda duke bukanta mata rai yana bukanta mun, abinda duk zai dadada mata rai ni ma yana dadada mun. Tare da haka ga irin wahalar da take har hannunta ya fice, yar shugaban halitta Khatamun Nabiyyin da Imamul Mursalin. Inda a ce wannan abu mustahabi ne ko ihsani ne, yaya Annabi zai kyale kansa saboda ihsani hannunta ya fasa shi? Lalle abu ne na tilas, da haka ya kukurtar da ita akai ta yi, ya koya mata wani sinadarin na neman ayyukan lada don ya mantar da ita wancan wahalar ta duniya, don wahala ba ta kashe kowa a duniya, sai dai a ce mutum ya sha wahala, da zaran ya je kiyama kuma ya riga ya manta da wannan wahalar, matukar ya samu kyakkyawan sakamako a wajen Allah. Wannan abu na farko kenan. Na biyu daga cikin dalilai, Asma'u bintu Abi Bakar Siddiq, wato yayar Aisha kenan, tana karkashin aure wajen Zubair ibn al-Awwa, tace na kasance ina yi wa Zubairu hidimar gida gaba daya. Tace banda ma hidimar gida, yana da doki, ni ke sanya wa doki igiya in ja shi in kai shi bayan gari ya samu wurin da zai kiwo, sannan in dawo da shi gida, baya ga nan kuma in je in yi ciyawa kuma in kawo gida, kuma in sa in kula da dokin, bayan hidimar gida, bayan kula da mijin. Asma'u binti Abi Bakar Siddiq, wannan hadisi ingantacce ne, Imam Ahmad ya ruwaito shi. Baya ga nan a wani hadisin daban na Asma'u binta Abi Bakar take cewa ita da kanta take zuwa ta yi wa doki ciyawa, ta ɗebo ruwa a rijiya, ta ɗinke guga ko ta yi masa faci idan ya huje, kun ga ana jan ruwa kenan da guga a rijiya, kuma ta zo ta ɗauko kayan abincin dokin ta kawo gida da kanta daga gonar mijinta, shine Zubair ibn al-Awwam, tsawon tafiyar da ta kai wani adadi na kilometer. Duk wannan hadisi ne waɗanda suke ingantattu. Da haka Abdulmalik ibn Habib, ɗaya daga cikin manyan malamai na mazhabar Malikiya, yake cewa duk abin da ya shafi aikin gida kilashin mace ne. Yake idan na ce aikin gida abin da nake dafi da shi, ina nufin nika, ina nufin shafa abinci, ina nufin shimfiɗa da kuma tsaftace ta, ina nufin share gida, ina nufin ɗebo ruwa daga rijiya, yake ina nufin aikin gida gaba ɗayansa. Dan girman Allah ku ji wannan, yanzu a cikin take ɗaya bisa ukun abin da aka ambata, ba wanda suke nika, kowace inji take kaiwa a cikin ku. Yanzu dai wata yan ambata an ce ta yi sirfe, ma bata iya ba, bata sai da ake sirfe ba. Yaranku da suke tasowa ku yanzu, kila a nan gaba in dai ba ma rubuta Hausa, sai an tambaye wata ba menene ba kace, menene tankade, me ke bambanci tsakanin ba kace da tankade, ta ce ban sani ba. Dan ba ta tashi daga ba ta sanayi ba, ba ta tashi daga ba ta sanayi ba, da haka ba ta sani ba a kundinta na Hausa. Abinda da nake so in kai gare ki, waɗannan al'amura duk suna nuna tilakinku ne ku waɗannan ayyuka na cikin gida, duk yadda so kai da yawa ku rinka jin ɗanɗanon ibada kuke, Allah zai ba ku lada. Yana daga cikin abinda ake kafa hujja da shi dangane da wajibcin wannan aiki naku, hadisin Husayn ibn Mihsan yake cewa ƙanwar mahaifina ta bani labarin cewa ta taɓa zuwa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a waɗansu ɓangare na bukatunta. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tambaye ta, yace kina da miji? Tace eh, ina da miji. Sai yace yaya alaƙar ki take tsakaninki da shi? Take sai take cewa ai ina nan ko da wani lokaci bana samun nutsuwa har sai na ga nayi masa hidimar da zan ji ya yarda. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace to lalle ki kula da wannan, fa innahu jannatuki wa naruki, dan shine wutarki shine aljannarki, shine aljannarki idan kin tsare haƙƙinsa daidai wa daida, shine wutarki idan biki tsare haƙƙinsa ba. Haka manzon Allah ce da ita, ki kula da shi, anan ne kofar shiga wuta ko kofar shiga aljanna take tsakanin alaƙarki da miji. Da haka da wannan hadisi malamai ke kafa hujja, ko cikin hadisan da ake kafa hujja da su kenan dangane da wajibcin kulawa, wato ainihin da mace ta kula da ayyukanta na gida. Abu Ishaq wani marubuci ya faɗa cikin littafinsa yana kirga wajibabban al'amura da ke kan mace, ya kawo na ɗaya, na biyu, na uku, na huɗu, ya ce na biyar sai ce an takdumahu fid dari wa tusaidahu ala asbabil aishil hasan fa inna zalika yu'inuhu ala tafarrug lima huwa fihi wa la siyama in kana mustajilan bil ilmi. Yace abu na biyar shine ta yi masa hidima cikin al'amuran gida, ta taimake shi kan dukkan abin da zai lamunce masa samun ingantacciyar rayuwa da yanayi mai kyau, abinda zai taimake ki wajen bayar da himma kan abin da ya sa gaba. Kila mijinki yana da ayyuka a waje masu yawan gaske, kila wani shugaba ne a wata ma'aikata ko a wani kamfani mai zaman kansa, yana bukatar tunani mai kyau wajen gudanar da aikin jama'a da ke kansa. Ba ya da inda zai huta sama da gidansa, to keke zaki tattali gidan yadda zai zamanto wurin hutu ba wurin wahala karo na biyu ba. Ba daɗi ga mutum ya je waje ya ta wahalar mutane, ya zo gida kuma a ƙara ribanya masa wahala. In an yi haka lalle ba a taimake shi ba. Kila mijinki shugaba ne, kila wani mai makami ne, kila malami ne, kila mai karantarwa ne, duk dai mai al'amura na jama'a wanda yake bukatar yanayi mai kyau a cikin gida, to ya kamata ya kasance mace ta ba da kulawarta ta wannan bangare. Duk da wannan al'amura da muka yi kokarin tabbatarwa na cewa wajibi ne mace ta yi haka, a nan gurin dole kuma mu zo mu ce kowane irin wajibi da shari'ar musulunci ta ɗorawa musulmi cewa ya yi, to ana kula da iyawarsa, domin kowane mutum akwai iya karfinsa abinda zai iya da abin da ya fi karfinsa. A nan gudun ina faɗin haka ne don ya kasance mazaje sun kallafawa matansu ɗin abin da za su iya. Kar sai ai matar Zubairu tana yo ciyawar doki to ke ma sai kin yi kaza sai kin yi kaza. Ka lura da abin da za ta iya ya kasance daidai shi ka dora mata. Abin da ya fi ƙarfinta ka taimaka mata, babu laifi kuma ka samo mata mai aiki da zai taimaka mata. Wannan haka ɗabi'ar addinin musulunci yake. Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam take cewa manzon Allah da kansa wani lokaci yakan zauna a gida ya rinka tsinke tufafinsa, ya yi mahon takalminsa, ya taya matansa waɗansu ayyuka na gida ‘yan ƙanana waɗanda ba su taka kaza sun karya ba. A nan gurin wannan yana daga cikin babin kyautatawa ga ɗa namiji kenan ya zanto mai haka. Ita mace ta san da wajibin a kanta, shi kuma in ya tashi ya ɗora mata abin da yake bai fi ƙarfinta ba cikin ayyuka, kar ya ɗora mata ayyukan da sun fi ƙarfinta ba tare kuma da ya taimaka mata ba. Abu na huɗu, ya zanto cewa ita mace bata shigar da wani cikin gidan mijinta ba wanda zai zo ta fuskarta cikin ‘yan uwanta, sawun ‘yan uwan nan nata muharramanta ne ko waɗanda ba muharramai ba, sai da izini ko yardan miji. Izini ta tambaye shi cewa wane ƙanina ko wane yayana ko ƙanin babana ko ƙanin babata zai zo ko yana zuwa ya gaida ni ko mu gaisa wani lokaci, ko kuma ta sani a al'adance in ya zo ya gansu ma ba zai damu ba ko da ba ta tambayi izini ɗin ba. To wannan akwai sauƙi ƙwarai da gaske. Amma dukkan danginta waɗanda ba muharramanta ba suna ɗanwa da ɗankane tsakanin shi da ita, suna ƙirya da ‘yar ƙanwa tsakanin shi da ita, kaga ba muharramanta bane ba. To wannan babu yadda za a yi ki dawowa mutum wannan cikin gidanki, dan haramun ne ya ganki a cikin halin da muharramanki ne kadai za su ganki a ciki. To akan samu tangarda, wani lokaci miji yana ganin ‘yan uwan matarsa waɗanda ba muharramai ba sukan zo gida, amma shi yana jin nauyin ya yi musu magana. To a yamakon ya fito fili ya faɗa wa matar ga abin da bana so, sai ya ci gaba da yi mata ukuba, ita ko ba ta san meye dalili ba, kila ma ta tayar da rigima cewa ba a son danginta, so ake a raba ta da dangi. To ita fa duk wanda ya aure ta ita ɗan dangi ce, duk wanda ya ga barewa da farinta ya ganta a balbela kai da farinta ya ganta, don haka ita dole ba za a raba ta da danginta ba. Amma ta kasa fayyace tsakanin dangi muharramai da dangi waɗanda suke ba muharramai ba. Sannan ta iya yiwuwa a cikin dangi ɗin ko da muharramai akwai waɗanda suna da halayya ta gari, masu kunya da sanin ya kamata ne, akwai waɗanda ba su da halayya ta gari. Shi miji a kundinsa baya son su zo bai yadda ba, babu yadda za a yi zauna, babu yadda za a yi ce dole sai sun zo. Saboda akwai koke-koke da ake samu da dama daga wajen maza tsakaninsu da matansu ta irin waɗannan. Waɗansu suna jin kunyar su faɗawa matansu irin wannan din, sai karwa ne zo karwa ne zo, amma a zuciyarsa baya so. To ku sai ya kasance kun kiyaye, ki farga ki lura da kyau, su wane ne wanda miji ke so su shigo gida, su waye wanda baya so su zo. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Muslim, yana kididdiga abin da yake kan mata dangane da mu'amalar su da mazansu, yace wa inna lakum alaihinna, ku maza kuna da haƙƙi kan mata yanku, alla yuwatti'inna ko yuwatti'ina furushakum ahadan takrahuna, kar su kawo wani su zaunar da shi kai shimfiɗar gidanku alhalin ku ba ku yadda ba, kuna kin haka. Fa in fa'alna, in har suka yi haka ba tare da izininku ba, ba tare da yardarku ba, fadribuhunna, ku zane su da bulala, ku yi musu duka. Haka manzo Allah ce, yace barban ghayra mubarr, amma dukan da ba mai fitar da jini ba, ku dake su, ku dan sassa masu sama-sama, yadda jiki zai ji zafi amma ba za a fitar da jini ba, ba kuma za a karye kashi ba, ba kuma za a haifar da targaɗe ba. Sannan a wani hadisi manzo Allah ce, in za ku yi duka ɗin kar ku doki kewayen fuska, don fuska tana da tsada a jikin ɗan adam, babu laifi ka da kiga dan baya ko na makamancin haka. Abinda nake so in kai gare ki a nan gurin shine ku duba wannan hadisi, haka kallon Annabi ya faɗa, ba yadda muka iya duk yadda muke jin tausayin ku ɗin nan sai mun ce a dake ku, kuma duk yadda ba ku san a dake ku kuma sai kun yi hakuri ku ji haka manzo Allah ce a dake ku wannan hadisi yana nan cikin sahihi muslim yace walahunna alaikum rizquhunna wa kisutuhunna bil ma'ruf sai dai kuma su mata suna da haƙƙi auren ku ko maza na ku arzuta su abin nufi arzutawa ciyarwa dukkan dangin abin da ya shafi ciyarwa abinci abin sha da kuma sutura bil ma'ruf ta hanyar da ta dace a shari'anci abin da nake so in ce da anan gurin a wannan nukuda ko wannan sakin layi lalle ne ya kasance duk wanda zai shigo gidanki da izinin mijinki ne ko kuma koda bai izini da baki ba irin wanda ba zai damu bane ba dan wane ya zo wannan fa cikin muharramanki ma kenan amma duk wanda ba muharraminki ba to kare kuskure shigo gida dole sai da izinin miji wannan shine ka'idar shari'a ta musulunci abu na biyar a wannan bangare ku rinka nisantar rarar lokaci illar da ke cikin rarar lokaci ku nisance ta galibi za ku kuna da awanni waɗansu masu yawan gaske waɗansu daga cikin ku amma ba su da aikin yi a cikinsu wataƙila ba su da ɗa wata kuma tana da ɗa ɗaya ne ko biyu ko makaranta ba su fara zuwa ba wata kuma biyu ne ko uku da ta sallame su ƙarfe takwas suna makaranta tun daga ƙarfe takwas tara goma sha ɗaya sha biyu ƙarfe ɗaya lokacin dawowarsu awan nan biyar ba su da abin da za su yi sai kallon talabijin sai kallon wasannin kwaikwayo in ba ɗauke wuta ba sai sharafke sai ludo sai shantu kashe lokaci cikin abin da baya da amfani hira mara kan gado to wannan lokacin wanda yake rarar lokaci baka da abin da kake yi a cikinsa yana da hadarin gaske galibi shine mabudin kowane irin sharri ga rayuwar dan adam ko musamman ɗa mace wanda take zaune cikin gidan aure ta inda sharrin zai shigo mata bata sani ba shine tana barin lokacin ya tafi a banza bata yi amfani da shi ba sai cikin waɗancan ababen marasa amfani ga abubuwa da ya kamata ki cike irin wannan lokacin da su kaɗan daga cikinsu yi kokarin hadda alƙur'ani mana har da alƙur'ani mai girma idan kika ɗauki awa ɗaya ko awa biyu bayan yara sun tafi makaranta ki ɗauki awa biyu kike wannan na karatun ƙur'ani ne duk daƙiƙancin ki bi iznillahi ta'ala za ki iya haddace aya uku cikin wannan awa biyu ɗin kyakkyawa har da kuma kar ki ƙara komai ki tsaya uku gobe ma uku aka yi wannan har sati ɗaya uku uku haso bakwai ya zama nawa kenan 21 kin ga kin hada sai aya 21 cikin mako daya idan aka samu mako hudu 21 haso hudu ya zama nawa kenan 80 da wani abu kenan to ki lissafa haka ayi mako ayi wata biyu ayi wata uku ayi wata hudu sai kin hada sai ababe masu yawa dan haka sai ki tsara wannan lokacin wajen haddan alqur'ani na biyu koyan sana'a sana'ar zaune ta gida wanda zaki iya yi don ki taimaka wa mijinki ta fuskar rayuwar yau da gobe kila karamin ma'aikaci ne kila karamin dan kasuwa ne sai ko da mijinki baya da bukatar taimako ai kina da dangi kina da yayye kila kina da kanne waɗansu yan makaranta ne waɗansu yara ne wata za a tashi aurenta wata za a yi kaza za a yi kaza ki koyi wata sana'a mana da zaki rinka yi ta zaune ta gida ki koyi saka ki koyi al'amura da dama waɗanda suke ga sunan da ya sana'o'in gida wanda duk kun san su mutu za ta iya amfani da su a wannan lokaci na uku kuma daga cikin abubuwan da zaki a irin wannan lokaci muraja'a na darussan da kike ɗauka a makaranta dubitan su ɗaiɗai sai ki ga kin fahimce su abu na hudu kuma kokarin tunanin yara na sun tafi makaranta me zan tsara musu kafin su dawo idan sun dawo za su yi kaza za su yi kaza za su yi kaza dan kar su san garfi ya zan in shagaltar da su in hana su tunani ko cuɗanyuwa da waɗansu fitsararrun yara da ke kwararo waɗanda za su lalata musu sannan abu na biyar in har kin taɓa yin karatu karatun ki kuma ya ɗan yi zurfi me zai hana ki rinka bibitar jaridu wannan lokacin ki tsara karatun jarida lokacin karatun mujalla jarida da mujalla ko dai ta siyasa ko ta tattalin arziki ko ta addini wanda za ki ƙaru kullum kina hauhawar da tunaninki gaba kullum kina hawa kina ƙara ci gaba. Abin da yasa wannan lokacin na faraga, kin san ka'ida galibi idan aka yi aure tsakanin namiji da mace, zaka samu namijin yakan kere matar fahimtar waɗansu al'amura na ilimi ko na rayuwa galibi. Wani lokaci ake zama mace tafi namiji, amma mafi rinjayen faruwa namiji zai fi mace. To idan aka yi aure kuma sai aka zauna a gida, sai sai kika dakile gaba ɗaya waɗannan awannin biyar haka suke ba abin da suke yi, shi kuma yana ƙara fita waje, ko yana karatu ko yana aiki. Aiki ne yana ƙara samun experience na rayuwa, in ma karatu ne kuma yana ƙara samun ci gaba. Ke kuma kina nan abin da ke karanta kafin ki aure kuma kina ƙara mantawa, to sai a rinka samun ratar lokaci ko bambanci mai yawa tsakanin ki da shi. Gashi kuna ƙara zama tare, yana ƙara gajiya da ke, gashi baki a tsafta, kuma ke yana ƙara ci gaba a fahimtar rayuwa da ilimi, sai kina ƙara daƙilewa abin da kika sani da kuma kina mantawa. Sai ku yi nisa, idan kun zo kuna hira baya jin daɗi. Da zaran ya faro hira yana son ya ji kina kama tashar, ke ko ba ki kama tashar ma ba ki san me ake ciki ba, da yake cewa oho saboda tunaninsa ya yi nisa da naki. To namiji baya son ya ga yana tare da matar da tunaninsa ya yi nisa tsakanin shi da ita, sai in kaddara ta ajiye su kawai ba yadda zai. Galibi akwai mazan da suke da wannan matsalolin, ba za su iya faɗa ba wani lokacin, sai in an tattauna ta yi zurfi, suke haba wanki sai wauta sai kaza sai yarinta sai sakarci. Sai kuma ki ganci wato kin yi aure kin haihu kin yi kaza don da za a ce miki yarinya, to kuma yarinya ta fuska tunani ne, to dole waɗannan lokaci larar lokaci da yake tafiya a shirme ba tare da kun yi karatu ba, ba tare da kun yi muraja'a ba, ba karatun jarida, ba bin majalla, ba jin labarai na cikin gida yaya ake ciki, ba jin labarai na ƙasashen waje yaya ake ciki. Yanzu ana rikici a Chechnya, Rasha tana turuwan bama-bamai a ƙasar a garin Grozny. Menene alakar mu da mutanen Chechnya? Ana rikici tsakanin Habasha da Eritrea saboda me? Ana rikici tsakanin Sudan da kudancin Sudan saboda me? Ana rikici wuri kaza. Ko yaya ya kasance ke kina da wani bangare na wayewar kai da sanin wace irin waina ake soyawa a duniya, wanda in miji ya zo ana tattaunawa zaki taya shi? Amma da ya faro wani labari da kin yi wani kwamfale sai ji cewa wai me kike da wannan? Dan kun yi nisa tsakanin ku da shi mai nisan da ke, to dole dai sai ya kasance kina lura da wannan, musamman ga waɗanda suke mazan su sun taɓa yin karatu ko na addini ko na rayuwa ko suna cikin yi, dole sai sun kula da wannan bangaren. Dole dan wannan na ƙara miki wato miji ya rinka cin abokiyar rayuwa ce, dan idan ina zance tana kama tashar ta tana fahimtar ina na sa gaba, in na damu za ta ji mai na damu, in ban damu ba kuma za ta ji mai sa kaza da sauransu. To lallai a kula da wannan. Sannan abu na gaba kuma wanda zaki cike irin wannan lokaci da shi, ziyartar dangi, wannan bayan izinin miji kuma a fita ta shari'a. Wannan babu laifi, ziyartar waɗanda ba su da lafiya a asibiti, wannan babu laifi. Baya da haka ki cike lokacin da dukkan wani abu wanda yake mai amfani, kya iya barci, akwai wanda suke barci to amma barcin yana yin yawa ne, da yara sun tafi makaranta tun karfe 8 ta fara barci ba za ta tashi ba sai 12 da wani abu. Ina dalili wani irin barci ne wannan? Barci aka yi na an dai da rana ne za a yi barci na fi sabilillahi, aka yi barcin awa ɗaya awa biyu an ya isa, amma awa uku huɗu biyar ana barci da rana? Sai ki tashi ba zikiri kuma durarki a bace kuma kin yi lattin abin. Yara sun dawo daga makaranta ba su ba su abinci ba misali. To irin waɗannan matsaloli duk ya kamata ku rinka lura da su. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa kowane irin abu laysa min zikirillahi wanda ba ambatan Allah cikin sa fa huwa lagwun, to ya zama yasasshen abu mara amfani. Wala'ibun, ya zama wargi, farawa kai gajiya a shirme, illa an yakuna arbatun, sai fa yin abu ya zama hudu. Abu na farko mashir rajul bainal garabain, mutum yana kai kawo wajen koyan harbi. Abu na gaba mutum ya kasance yana hore dokinsa ya fita kilisa saboda shirin jihadi. Abu na gaba na uku ya kasance mutum ko ya tsaya ne lokacinsa ya kashe shi wajen daukewar iyalinsa kewa suna hira suna wargi suna wasanni da dariya. Abu na gaba kuma shine koyon ninkaya, wato kun ga koda lokaci na faraga Annabi sai da ya karkasa mana ga ababe masu amfani, ma'ana kayan addini, kin yi sana'ar, duk da haka kina da rarar lokaci to sai ki daya daga cikin waɗannan ababan ko kuma kaza da kaza da kaza irin wanda shari'ar musulunci ta halatta. Mu sani cewa lokaci din nan yana da tsada, dan haka za a yi mana tambaya akan sa ranar tashin kiyama. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wani hadisi, yace kafar dan adam ba za ta gushe ba ranar tashin kiyama har sai an masa tambayoyi guda hudu. Tambaya ta farko dangane da rayuwar ki, barke lalace an yi hasarar sa, an yi hasarar kanunzir ko an yi hasarar gas, an yi hasarar ruwa, an yi hasarar lokaci, an yi hasarar abincin ya lalace kuma ce baki bayar ba. Yana daga cikin tattali abinda aka rage na amfanin gida bayan an dafa abinci ki kokarin gabatar da shi ga mabukata tun yana cikin hayyacin sa. Akwai waɗanda suke da sakaci, an ci abinci an rage kuma da kyansa za a iya kyautawa a ba wani mabukaci amma sai a kyale shi ya lalace. A sa masa hannu, a bari yara su jagwalgwala, a ɗauka a je a ajiye wajen wanke-wanke har ya lalace, a ɗauka a zubar a bola. To wannan ko alama bai dace ba. Akwai waɗanda saboda rashin tattali bayan ma abin an yi shi ɗin sama da buƙatar gida a zo a ajiye kuma sai a bari ya yi kwana biyu a wajen ko kwana uku har sai ya fara saidawa ga na a ɗauke ni shi da kansa saboda wari, gida na ƙarni da wari sannan za a zo a ɗauke. Yana daga cikin tattali kuma tattali ta fuskar tufafi, tufafin kido na yaran ki ya kasance ana kula da su, tsaftace tufafin akan kari. Tufafi in ba a tsaftace su da wuri har sai sun yi datti sun rine a jikin yaro, abinda za a yi shekara ana sawa da yaro ya sa su biyu su uku sai su lalace, miji ne zai jefa ya sake kashe kuɗinsa. Ko su ɗan yage yagewa kaɗan a maimakon a ce yaro cire sawata a wanke wannan a maza kai wajen tela a gyara sai a kyale har sai yagan nan ta zama yadda ba za ta iya gyaruwa ba. Ko ya kasance ba kya ba yaran tarbiyya, duk kullum suka fito waje sai sun jefar da takalmi. In mace ce kullum ta fito sai ta jefar da ɗan kunni, ta jefar da ɗan kwali, kullum sai ta dawo da warin takalmi ɗaya ɗaya kuma ta buro shi a titi kuma ke ban ruwan. In kuna makaranta kullum mutum yana cikin sayan littafi tsakaninsa da 'ya'yansa ya sai exercise a yaga. An yi rubutu a wannan shafin na farko ba za a sake ba sai a shafin karshe tsakiyar zo an yi yaga. Kafin littafin English, kafin littafin mathematics, kafin littafin waye, social studies, duk an bari yara sun tsotsota sun lalata. Miji na jin takaici idan ya ga wannan. To duk wannan yana daga cikin rashin tattali waɗanda da yawa daga cikinku sukan samu kansu a ciki. Yana daga cikin tattali da ake so ku kula da shi da daidaiton lantarki a rinka amfani da su ta hanyar su dace. Akwai gidajen da in dai aka kunna wutar lantarki to har sai washe gari kuma dare ya sake zuwa tana nan a kunne, ba a lura a ji a kashe. Yana daga cikin tattali na ruwa. Ruwa dukiya ce. Waja'alna minal ma'i kulli shay'in hayy, dukkan ma'abutin rayuwa yana bukatar ruwa. Daidai da mota inji ne amma tana bukatar inda za a zuba mata ruwa kafin ta rayu. To waɗansu ruwan nan in suna bukatar rabin bokiti wajen bukata kaza sai su wulakantar da bokiti biyu ko uku ko hudu a kawai dan da bambu a gidansu ko kuma dan mai gidansu kullum yana siya. Duk wani na cikin abin da ya kamata ku lura. Yana daga cikin tattali idan mijinki na da telefon ya kasance kin rinka kula kar ki rinka jawo masa bil da yawa. Akwai waɗanda kawai za su buga ƙawayensu waya a ɗora ƙafa ɗaya kan ɗaya ana hirar duniya, ba ciniki ake kullawa ba, ba zikiri ake ba, ba salatin annabi ake ba. A ja minti 30 minti 40 don ita ba ita za a baiwa bildin ba, mijinta ne zai je biya. Akwai kuma wata saboda kulawa ma ita bayan ta buga kuma ha kawai waɗansu za su yi ƙawance da ita kawai don su don tana da waya. Waɗansu nan kila masu maza ne, waɗansu nan kila kuma ƴan mata ne su ta bugawa samarin, waɗansu kuma zawarawa ne su ta bugawa zawarawan. Ai za mu je gidan wance fi yi an yaƙi gale an tafi gidan wance a je a buga waya, ke kuma ba ke kula cewa mijinki yake jawowa matsala. Kusur dama za ka ji mazaje suna kuce-kuce da irin wannan musamman wanda suke da telefon. To duk wannan yana daga cikin abin da yake ya kamata a kula da shi. Yana daga cikin tattali ko da unguwa za ki fita ki tsara ta. Akwai lokacin da kike da zuwa unguwa wurare guda uku ko hudu ma abuta juna amma saboda rashin tsari sai ki fita yau ki dawo, sai kuma gobe ki je kuma ki dawo, jibi kuma ki je ki dawo, to ko motar haya ne sai ki ga kudin tsaye ne, inda kin tsara lokaci tunda kusa ne sai ki fita dai duke da me suke dawo, inda kin tsara lokaci tunda wurin tsaye ne sai mutun nake kai ki ko direba kai ki ko menene kai ki dai lokaci sai ki je ki dawo, amma saboda bi da isa yau a tuka dawo a kona fitr gobe a tuka dawo a kona fitr a fata lokaci, duk wannan a cikin alburzuranci ba tare da mun sani ba, dole mun duke ta Allah tambaye mu ita kar mu dauka ha kawai ake abin nan. Umar dan Khattab yana zaune, ruwa ta kama shi ya ɗebi ruwa ya sha mai sanyi da ya sha ya ji daɗin sa, sai ya tuna wannan ayar summa la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im, wallahi kuma sai an tambaye ku a ranar tashin kiyama game da ni'imar da Allah ya ba ku, ni'imar ruwan sanyi fa yana jin kishiwa, ina da ni'imar telefon, ni'imar wutar lantarki, ni'imar ruwan famfo, ni'imar mota da za a tuka ki, waɗansu kuma suna da aiki iri ɗaya amma a gida ɗaya suke, kowace tana ji da kanta, da mai ɗakin gabas da mai ɗakin yamma da wace ce, kowace tana ji da kanta, idan wannan za ta aiki direba sabon gari a yau wannan ma tana da bukata, to in wannan ta fara cewa wani zo ka je sabon gari ka so min kaza, ita wannan ba za ta aika ba ta ce ni ma ganawa, wai idan ta haka ai ta yi sako ne, karo ne kenan ba aikenta ba ne, sai ta bari sai an je an dawo, in ka dawo ni ma zan aike ka a daka masa tsawa, ya je sabon gari ya dawo kuma kin saki tura sabon gari, in ba akwai ta uku ita ba ta saki tura sabon gari, to suka yi kenan. Albazarci na wani wallahi bisirme ne duk ku sani ba, wani ɗanɗano kika ji a harshe ko a zuciya lokacin da kika yi haka, me ribar da kika samu, to duka irin waɗannan al'amura ya kamata a kula da su. Ubangiji ta'ala na cewa innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu rabbihi kafura, lalle masu albazaranci dangin shaitan ne, shaitan kuma abokin adawa, wato ya butulcewa ubangijinsa subhanahu wa ta'ala. Ba na so in tsawaita mana sama da kima, abinda kawai zan cike zance na da shi ne, duk abinda kuka ji na faɗa cikin wannan lakta ko waccan ta farko ko wannan ta yanzu ko abinda sauran malamai suka faɗa mana cikin waɗansu lokaci da aka yi waɗanda suke da alaƙa da wannan, dan Allah ku yi saurare sauraro na adalci bisa ga cewa babban abin da muke ƙauna a gare ku shine ku samu ingantacciyar rayuwa tsakaninku da mazajenku, ba manufarmu bane ba mu tursasa ku mu mayar da ku bayi ko ƙasƙantattu ku zanto ba ku da tacewa a gaban ɗan namiji, wallahi ba ɗaya daga cikinmu da yake wannan tunanin ko yake wannan fatan gare ku, amma manufarmu menene za ku yi ku samu tsira a wajen Ubangiji ko da ku an zalunce ku, zan tambaye ku tsakani da Allah da a tashe ki a gobe kiyama a gaban Allah kin zalunci wane da wane da wane, da a ce an tashe ki wane da wane da wane sun zalunce ki, wanne zaki fito? Garki a ce ki aka zalunta, garki aka zalunta, dai idan an tashe ki kin zalunci wane da wane da wane, ko da kin yi sallah da azumi da zakka fa cikin sallan nan da azumin da zakka za a dauka a biya waɗanda kika zalunta, amma idan ki aka zalunta Allah ba azzalimin bawa bane ba, lalle sai ya rama miki, kuma duk da cewa a cikin ku akwai waɗanda suke suna da ɗabi'u waɗanda suke bukatar wa'azantarwa suna da yawa suna nan, a cikin ku kuma akwai zakka ɗaiɗai ko waɗanda suke da halaye na gari waɗannan kuma an san su, to kasancewar ga wani mai hali na gari ba zai sa a faɗakar da mai ɓarna ba don shi ma ya gyara, ba zai hana a faɗakar da mai ɓarna ba don shi ma ya gyara, don haka ku ɗauka duk muna muku tunikin goro waɗanda suke gaban nan namu gaba ɗaya mun auna su mun mai da su ba su da kirki, da haka muke faɗakar da su ba haka muke nufi ba, lallai a cikin ku akwai ɗaiɗaiku masu kirki, ko muna nan muna ci musu albarka kuma na tabbata ma zansu ba suna ci musu albarka, kuma Ubangiji ta'ala yana rubuta duk abin da suke aikatawa na kyakkyawan mu'amala tsakaninsu da ƴaƴansu da Allah ya ba su ko mazajensu da irin juriya da suke, Allah zai ba su lada a kai, akwai kuma waɗanda suke suna nan da abin tsiyarsu kuma su ma an san su, akwai kuma awanun baina zalika khalatu amalan salihan wa akhar sayi'a asallahu an yatuba alaihim, waɗanda yau su yi kirki gobe kuma su yi tsiya jibi kuma su yi kirki su ma suna nan, to fata dai muke Ubangiji ta'ala gaba ɗaya mai sai mu mutanen kirki mu da ku, kuma ina da akan alkawali na bisa ga cewa yadda na tsara wannan lissa har na fuskanci mata da ita to akwai laccoci suna nan guda biyu ko makamancin haka waɗanda kuma za mu fuskanci maza da su insha Allahu ta'ala, tunda gurinmu kowa ya gyara kuskurensa, ba gurinmu bane ba cutarwa. Mun riga mun tabbatar kuma waɗansu suna nan suna zalantar ku, ko waɗanda ake zalunta a cikin ku suna da yawa suna ta hakuri, to muna fatan su ƙara hakuri su nemi lada a wajen Allah cewa ibada su yi. Ko bi iznillahi ta'ala Usman bin Affan tsakanin makaranta da masallaci da dukkan malaman da kowa gani a shirye suke ba dare ba rana wajen bincike don fadakar da maza ko mata dangane da abin da zai zanto gyaran rayuwarmu gaba ɗaya mu da ku. Ya Allah ka yafe mana dukkan abin da muke yi na kurakure, kuma ya Allah ka ba mu ikon tuba tun kafin mu kai ga mutuwa, kuma ya Ubangiji duk abin da yake gaskiya ne ka sanar da mu shi, ka ba mu ikon aiki da shi, duk abin da yake ƙarya ne ko ɓata ne ya Ubangiji ka ganar da mu shi kuma ka ba mu ikon kauce masa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Allah ya saka ala kulli hal kusan za su yi cewa wannan zango na karatun da baki daya mafi yawancin abubuwan da malamai suka yi magana a kai duk kusan sun shafi yadda mata za su bi su gyara ɗabi'unsu. Magana ta gaskiya kamar yadda malam ya faɗa, tabbas mun san akwai mata wanda suke salihai masu tsoron Allah masu kyautata mazajensu da dukkan irin abin da Allah yake a yi, to amma kuma suna shan azaba. Mazajen ba ta kallon cewa duk lokacin da aka ce mata ta yau mijinta kaza shi ma an ce yi mata, domin kamar maganar tsafta da ake kai daga cikin sabon manzon Allah ta kuma akwai an ce wanda yake Ibn Abbas an ce ikan ci ado ya yi kwalliya in an tambaye shi dan me kai wannan abin yake saboda matar sa, ita ma kada ya zamanto matarka tana tsafta kai kuma ka zama cikin cikin. Shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake da mu wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf, idan an ce ka kyautata matarka ka kyautata maka kai ma an ce ka kyautata maka. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da cikin abin da yayi ta maimaitawa cewa istawfu bin nisa'i khairan, kada a cuci mata a kyautata musu a ba su haƙoƙinsu. Mu ne musamman ma a rayuwarmu ta nan ba iya cewa Hausa mu san kiman mata ba, su je su je da Larabawa suke ina jin abin da kadai ba sai matan su ba samo madanni su goya saboda kyautatawa da yadda ko yana shigowa an dan albashi ne da ya dauko albashi da take mata fakasuwa ba zai musa ba sai a tafi kasuwa idan ya tsaya bakin kofa sai ta karar da kudin albashin sannan ta ce mata kuma ya bi ta koma gida ba yadda zai saboda sun san kiman su. To wannan in Allah ya da kamar yadda malam ya faɗa, bayan sallah Allah ya kai mu da malam Jafar da malam Abdul Wahhab da sauran malamai gabaki daya, in Allah ya da za mu hada su ci karan batta da kuma ragowar mazaje masu zigan matayensu waɗanda ba ka kyautata matayensu, domin dole ne a matsayinka na ɗa namiji ka kyautata matayenka, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ifi ku alkhairi wanda ifi ku albarka shine wanda ya ci ku kyautata wa iyalin, haka yasa yake cewa to ni din nan na fi ku kyautata wa iyalin. A cikin nan mutum ba zai zama to ne alkhairi ba fiyayye idan ya zama to ba ke ta mata, saboda haka wannan koda Allah ya sa mazaje za su ji wannan bayani da malamai su tun daga farko, to su ji tsoron Allah su kuma su tsare haƙoƙin Allah akan mata. Wannan shine iya abin da za mu faɗa a dunkule. Akwai tambayoyi da dama wanda aka yi amma za mu amsa kaɗan ne daga cikin waɗannan tambayoyin ba duk za a amsa ba. Daga cikin tambayoyin da aka yi Allah ya gafarta malam, wata tana cewa wai Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shin ta haihu da manzon Allah ne, idan ba ta haihu in ta haihu da manzon Allah to suwaye da suwaye ƴaƴayen nan?
Ba ta haihu da shi ba sallallahu alaihi wa sallam.
Wannan ita ne wannan tambayar tana cewa to an yi magana akan mace ta dinga yin mijinta hidima a cikin gidansa share-share girki da yake idan ya zamanto labor ce ta ba yake ciyar da mutu kenan ko ta fita aiki amma sai ta yi kokari ta dauko yar aiki wacce za ta dinga mata girki ta kula da ƴaƴayenta, wannan ba laifi kenan? Allah ya rahama.
Wannan dai ita za ta fi sani tsakaninta da mijin nata, yan ba za mu iya bada wata dabbar fatawa da za ta tafi kowa da kowa ba, don idan har ya kasance za ki ɗauko yar aiki ki biya ta ke kuma ki je a biya ki. To a ke zaman ki ma ke fa alheri sama da ki tafi, domin duk abin da yar aiki za ta yi wa ƴaƴanki. Har yanzu akwai wani abu da ƴaƴa suka rasa wanda ba su da canjin sa, shine uwa. Ba kana yar aiki tana nan a matsayin ta na sunan ta yar aiki, amma ba za ta taba zama uwa ba. Duk yadda za ta so su taji kansu ba kamar yadda ke zaki bane ba. Kuma akwai mazaje da dama da suke da ra'ayin duk yar aiki da za a kawo gida to sai dai ko ta yi wanke-wanke ko wankin kayan yara ko wani abu, amma su ba za su girkin ta ba. Su sun fi sha'awar su fi girkin matarsu su dafa ba da kanta wato, amma dai ba na yar aiki ba. To shi ga duk waɗannan ababe ne da ya kamata a lura da su.
Mai wannan tambayar tana cewa an yi bayanin lokacin da Nana Fatima Allah ya kare da a gare ta je gurin manzon Allah domin a baka wata baiwa ko ba wanda zai dinga taimaka mata wajen ayyuka bayan hannayenta duk sun yi kanta saboda aiki. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mata yin wani zikiri, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, idan ta zo za ta farka. Wannan yana nuna kenan mace in tana wannan zikirin aiki ba zai ba ta wahala ba, ke ku subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ba wahala.
Azwa maganin aiki manzo Allah ce wa ta ba kai in baki abin da yafi bawa muhimmanci abin da yake kenan. In an bata bawa kin bawa nan zai zama sarjiya shiga ta aljanna irin yadda zikirin nan zai zama. Annabi ya tambaye ta ne ga abin da zan baki wanda zai fi miki alheri shine ki zai ki wannan ya ba ki aka miki bawa ki daure ki yi hidima wannan zaki samu lada kuma ki hada da wannan zikirin sai ya mantar da ki. Amma ba yayin maganar cewa wai idan ana zikirin ko ba a jin wahalar aiki bane ba. Inda haka na yi dama can tuna yi yanzu wannan kari ne kawai annabi ya bata sallallahu alaihi
wasallam. Wannan ita kuma addu'a take nema a yi mata addu'a, bakin ta ba baki ne wanda yake mai tsafta, tana yawan zagin ƙaya kuma ta yi kokarin abin ya rabu da bakin ta amma ta kasa. Ko da haka Allah subhanahu wataala ya tsarkake bakin ta kuma ya tsare ni Allah ya gyara mata harkar ta kuma ta yi ambaton Allah ba ma ina zuwa sai an fara tambaya. Wannan mai tambayar tana cewa shin menene hukuncin mutumin da aka ce da shi an sha ruwa a watan azumi saboda ka sai da ita ruwa da ka bayar sai gane saura minti biyar rana ka tashi ya azumi sai
azumi sai nan ba abin da ya dame shi. Duk mutumin da ya sha ruwa duka da kuskure kafin faduwar rana sai bayan ya sha sai ya farga rana ba ta fadu ba to sai ya kame bakin sa ya jira har ta fadi sannan ya ci gaba da abin da ya kara sakin ruwansa. Wannan kuma azumin sa bai lalace ba sannan babu rama ko kafara kan azumin sa dan lafiyar sa kana.
Wannan kuma tambaya ce amma ina ga insha Allah cikin lokacin da za a yi gaba mata maza duk za su ji, tana magana ne akan cewa mijin da baya tsaya matansa abun wanki sabulun wanki da na wanka ita dai haka take kullum da kal da kal gida ta kuma da ta ina ga insha Allah an zo gaba za a fi kin
a gaskiya bai kyauta ba kuma shi ma bai yi yadda za su zauna lafiya da ita ba. Duk mijin da ya san abin da yake kuma yake son shi kansa ya more game da matarsa ko zai sai mata kayan ado masu kyau, sai mata sabulun wanka mai kanshi, turare, turaren wuta, duk wani abu na alatu da ya gani a waje burge shi to sai ya kawo wa matarsa ya ce a yi masa irin wannan. Da ko wani ɗaurin ɗan kwana ya gani a waje sai dan ya so ya ribace shi ya kamata ya zo gida ke cewa matarsa ga irin wani ɗaurin ɗan kwana da naga ana ɗaurawa ana karkace shi ke ni ma ɗaura ki karkace. Duk wanda yake son matarsa da arziki yake son kansa da arziki haka ya kamata ya yi. Amma ina amfanin kawai kai sai dai ka kawo abinci kawai ba sabulun wanki ba sabulun wanka a yi ta rigima da mutum ba ai ba za ka mori matar ba yadda kake so sam sam saboda ka ya kamata mata su kula da wannan. Allah ya tsare mu.